Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 18 ga watan Oktoba. Kafin ku da abubuwan da muke tafi da su, ga Baballe da kanun labarai.
Jami'an tsaron Palestine sun harba hayaki mai sa hawaye da gurnetin gargadi don tarwatsa masu zanga-zanga da suke jefa duwatsu a Ramallah. Hukumar kula da balawi ta kasa a Ghana, NEDMO, ta faɗa cewa ambaliyar ruwa da aka samu a gabashin kasar ya tilasta kusan mutane 26,000 barin gidajensu. Majalisar wakilan Rasha ta yi amincewar wucin gadi da kudirin ficewa daga yarjejeniyar gwaje-gwajen makamin nukiliya a duniya.
To, kanin labarai kenan. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da matsalolin tattalin arzikin Najeriya ke karuwa, ana yawaita kiraye-kirayen a rage albashin 'yan majalisa da sauransu, sai dai wasu 'yan majalisar na ganin ba albashinsu ba ne matsalar.
Ni dai albashi na dai bai wuce miliyan 1,100 a wata. An dauke kudin kujerun gida da zaka zauna, za a baka shi bashi ne, wallahi sai an biya. Duk sai mun biya kafin bar office. Motar da zaka hawo bashi ne, sai an cire. Duk wani abu da za a baka bashi ne.
Sannan za a ji yanayin birnin Kudus yayin da ake ci gaba da musayar wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Kamar kowace safiyar ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ke gabatarwa, inda yau shirin zai sake tabo batun rigimar Isra'ila da Falastinawa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Jami'an tsaron Palestine sun harba hayaki mai sa hawaye da gurnetin gargadi don tarwatsa masu zanga-zanga da suke jefa duwatsu da kuma rera waƙoƙin nuna adawa da shugaba Mahmud Abbas a Ramallah jiya Talata, yayin da jama'a suka fusata bayan wani mummunan hari da aka kai a asibitin Gaza wanda Palestinawa yake zargin Isra'ila da kaiwa. Harin da aka yi a asibitin Al-Ahli Arab da ke Gaza, wanda jami'ai suka ce ya kashe kimanin mutane 500, shi ne hari guda mafi muni da aka kai Gaza tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da wani matakin soji na ramuwar gayya kan wani mummunan hari da Hamas ta kai kan al'ummar Isra'ila. Rundunar sojin Isra'ila ta musanta kai harin, tana mai dora laifin kan wani kuskure wai da kungiyar Islamic Jihad ta yi wajen harba roka. Harin dai ya janyo allawa dai daga kasashen yamma da na Larabawa, an kuma gudanar da zanga-zanga a ofishin jakadancin Isra'ila da ke Turkiya da Jordan, da kuma kusa da ofishin jakadancin Amurka da ke Lebanon a yammacin gabar kogin Jordan, inda Abbas ke dawowa jiya Talata bayan soke ganawa da aka shirya a kasar Jordan da shugaban Amurka Joe Biden. Daruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a dandalin Manar na tsakiyar birnin Ramallah, inda wasu ke rera taken nuna goyon bayansu ga shugabannin mayakan Hamas. Jiya Talata, hukumar kula da balawi ta kasa a Ghana, NEDMO, ta faɗa cewa ambaliyar ruwa da aka samu bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabashin ƙasar ya tilasta kusan mutane 26,000 barin gidajensu bisa buƙatar hukumomi. Amfanin gona ya lalace, sannan an rufe makarantu bayan da madatsun ruwa guda biyu suka cika suka batse a Kasombo da Kepong. Mataimakin shugaban NEDMO Seji Saji ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa mun kwashe akasarin mutane da abin ya shafa zuwa matsuguni. Abin da suke bukata shi ne ruwa, abinci da magunguna, kuma muna aiki tare da gwamnati don kula da su. Ba a samu rahoton mace-mace ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar wakilan Rasha ta yi amincewar wucin gadi da kudirin ficewa daga yarjejeniyar gwaje-gwajen makamin nukiliya a duniya. Majalisar ta State Duma ta kada ƙuri'a gaba ɗaya a ranar Talata don soke amincewa da yarjejeniyar haramta gwajin nukiliya da aka fi sani da CTBT a karatun farko cikin uku da ake bukata. An shirya kada ƙuri'a ƙarshe a wannan makon. Matakin dai ya biyo bayan wata sanarwa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya fitar, wanda ya gargadi a farkon wannan watan cewa Moscow na iya soke matakin da ta dauka a shekara ta 2000 na amincewa da daftarin doka na matsayin da Amurka ta dauka wanda ta rattaba hannu amma bata amince da haramcin gwajin ba.
To an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda matsalar tattalin arzikin ƙasar da kuma kuncin rayuwar da jama'a ke ciki na sawa ana kawo shawarwari iri-iri, ciki har da na rage kuɗin da ake baiwa masu mukamin siyasa musamman ma 'yan majalisa. Na baya-bayan nan da ya yi wannan kiran shine tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Kingsley Magolu. Daga Abuja ga Madina Dauda da cikakken rahoton.
Kingsley Magolu ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake magana a ɗaya cikin gidajen talabijin ɗin da ke ƙawance da muryar Amurka mai suna Channels. Magolu ya ce al'adun gudanar da mulkin kasar na ƙarfafa almubazaranci a tsakanin shugabannin siyasa da waɗanda aka naɗa. Magolu ya ce idan ana so a ci nasara dole ne a magance shi tun daga shugaban ƙasa har zuwa ƙasa, kuma dole ne ta haɗa da majalisar dokoki. Amma ɗan majalisar wakilai daga jihar Jigawa Abubakar Hassan Fulata ya ce wannan ba daidai bane.
A yadda nake miki magana, ni dai albashi na dai bai wuce ₦1,100,000 a wata. An ɗauke kudin kujerin gida da zaka zauna za a baka shi bashi ne wallahi sai an biya duk sai mun biya kafin bar office. Motar da zaka hawo bashi ne sai an cire duk wani abu da za a baka bashi ne, ba wani abu guda ɗaya da za a ba dan majalisa a matsayin kyauta ko alfarma.
Shi ma tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Sokoto Aminu Shehu Shagari ya ce lalle yana goyen bayan kira da Magolu ya yi.
In za a rage ba na ɗan majalisa kawai za a rage ba, duka gaba ɗaya ma'aikatan gwamnati, manyan alƙalai, ministoci, duka a rage musu albashi across board. Ya zama kowa abin ya shafe, saboda inda ake ciki yanzu kudaden da ake samu na shiga ba a samun su kamar da. Sannan kudaden da ake kashewa wurin recurrent expenditure kamar abubuwan da ake kashewa na sayan golf, na share office, da sayan kwamfutoci da inki da sauransu sun yi yawa. Sai ka ga kowace shekara zaka ga an turo kudade da yawa za a sayo wannan abubuwan, kuma nan ne duk almundanan da ake yi a nan ne ake yin ba wurin albashi ba. Don haka ga mata dukansu da albashin da overheads din duka a rage.
Shi kuwa kwararre a fannin siyasar kasa da kasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce wannan kira abin dubawa ne.
Ba a albashi suke kashe kudi ba a gaskiyar magana, a wannan tafiyar da su din anan ake kashe kuɗi, kuma haka ministoci anan ake kashewa, haka office kawai ana bashi kuɗi, sannan kuma duk abin da ka nema za a yi maka. A yanzu shugaban ƙasa yayi tafiya ya kai su uku ko hudu, to ina tabbatar miki cewa akwai ministocin da watakila nasu ma yana neman ya kai shida a watannin da aka ba su, watakila suna su ma sun wuce uku. Maganar cewa wai a rage albashi ba albashi bane kawai, a rage duk abubuwan da suke jawo kashe kuɗin akan tafiyar da ma'aikatan gwamnati. Dan kai boko ka zama ma'aikacin gwamnati ba bauta aka sa kai wa mutane ba, aiki aka sa kai wa mutane, kuma a sa masu aikin gwamnatin nan su gane cewa aiki suke yi ba wai alfarma suke yi ba.
Amma shugaban hukumar da ke kayyade kudaden manyan ma'aikatan gwamnati da na 'yan siyasa har da 'yan majalisu Muhammad Bello Shehu ya ce an dade ba ƙada wa 'yan siyasa kuɗi ba.
Albashi da ake ba 'yan siyasa ko da ake ba alƙalai ko da ake ba manya-manyan jami'o'i ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tada hankali a kai ba, kuma rabon da ai ƙari tun 2008 ba a sake
banda ƙara ma 'yan siyasa ko ministoci ko wane ne
kwarai da gaske
je ki me yasa haka?
Kawai dai yanayi ne na ƙasa, kuma ba a duba abun ba, da kuma yanda dai kowa yana tunanin kaman mutanen Labour Congress da sauran wanda suke kula da haƙƙin bil'adama da sauransu, idan kana magana a ce dan siyasa albashi za a ce yana hada-hada ana biyan shi da yawa da sauransu, ba haka bane.
Abin jira a gani shine irin martani da mahukunta za su bayar kan wannan kira da tsohon mataimakin gwamnan CDN Kingsley Magolu ya yi, ko a yi wa 'yan siyasa da manyan ma'aikatan gwamnati ragin kuɗi ko a ƙara masu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Madina, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hafiz Baballe da kashi na biyu na labaran duniya.
Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sake gurfana gaban kuliya a sharar da ake masa na zargin yin zamba a New York da ta dagula hada-hadar gidaje da yake yi. Ya kalli lamarin kuma ya nuna rashin amincewa da lamarin a jiya Talata, yayin da wani ma'aikaci kuma mai kima daga waje ya bada bahasi cewa kamfaninsa da gaske tamkar ya sanya babban yatsa a kan sikeli lokacin da yake ƙara darajar kadarorinsa. Karar da Attorney General ta New York Letitia James ta shigar ta yi zargin cewa Trump da kamfaninsa sun yaudari bankuna masu inshora da sauransu ta hanyar ƙara darajar kadarorinsa a takardun da suka yi amfani da su wajen kulle yarjejeniya da samun kuɗaɗe. Trump dai ya musanta aikata ba daidai ba. Daga ƙarshe, Amurka ta shiga wata babbar tattaunawar diplomasiya a Pakistan don magance matsalolin da suka shafi 'yan gudun hijira Afghanistan da ake shirin ta sa ƙeyarsu zuwa ƙasarsu ta asali. Gwamnatin Pakistan ta yi alkawarin ta sa ƙeyar dubban ɗaruruwan 'yan Afghanistan waɗanda ba su da matsayin 'yan gudun hijira da aka amince da su. Wannan ya haɗa da 'yan Afghanistan da suka haɗa kai da Amurka da ƙawayenta kafin 2021. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya bayyana cewa Washington na kira ga Pakistan da ta bi ga'idar hana mai da su ba da izinin shiga da kuma tsawaita taimakon jin kai ga 'yan gudun hijira Afghanistan. Kakakin ya shaida wa BOA cewa muna ci gaba da gabatar da waɗannan batutuwa tare da Pakistan a matsayin mafi girma kuma muna ci gaba da yin hakan.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi inda hankalin duniya ya fi karkata a wannan lokaci mai sarƙaƙiya, wato gabar ta tsakiya, inda tsohon birnin Kudus mai matuƙar tsarki ga manyan addinan nan uku shi ma ya samu kansa a wani yanayi sakamakon yaƙin Isra'ila da Hamas. Ga rahoton da Yan Bochet ya haɗa mana daga birnin Kudus ɗin, wanda Aisha Ma'azu ta fassara kuma za ta karanta.
‘Yan kwanakin da suka gabata mutane suna ta kai komo a waɗannan titunan, to sai dai kuma tun bayan rikicin da ya ɓarke tsakanin Isra'ila da Hamas, tsohon birnin Kudus ya zama tamkar kufai. Masu yawan ido da waɗanda suka kai ziyarar addini sun tsere domin gudun tashin hankalin da yake aukuwa a zirin Gaza da yankunan da ke kewaye da shi da kuma kan iyakar Lebanon wanda yana iya isa wurin. Manda Kaloti, wani mai shago ne, ya ce, kamar yadda kuke gani, kamar yajin aiki ake yi, mutane kalilan ne kawai suke fita, babu 'yan yawon buɗe ido, kana babu masu shaguna, wannan abun bakin ciki ne. An rufe akasarin shagunan, sannan da ƙyar mutane suke zuwa sayan kaya a shagunan da suke buɗe. Wasu 'yan kasuwa sun ce suna fitowa ne kawai gudun kada su yi ta zaman kashe wando a gida, suna kallon labarai masu tada hankali game da yaƙin. Lamarin nan na da ɗaure kai. Wai a ce kaga wani titi a birnin Kudus kamar an share shi haka, abu ne mai wuyar faruwa. Na zanta da mutane a nan kuma sun gaya min cewa ko lokacin kullen korona birnin bai taɓa kasancewa wayan ba kamar yadda yake a yanzu. Mutane fa sun tsorata sosai. Lallai mutane na tsoron cewa tashin hankalin na iya yaɗuwa zuwa birnin Kudus, kamar irin abin da ke faruwa a Gaza da wasu yankuna a kan iyakar Isra'ila da Lebanon da kuma Isra'ila da Gaza. A majami'ar Holy Sepulchre, wadda Falastinawa ke kira Al-Akbar Al-Muqaddas, ɗaya daga cikin wuraren da aka fi kai ziyara a birnin Kudus, wasu tsirarrun mutane ne kawai suka halarci taron addu'a a ranar Lahadi. Malaman addinin da ke nan sun shaida cewa ba su taɓa ganin 'yan tsirarrun mutane sun halarci taron majami'ar ba kamar a yanzu. A Bainal Maqdis kuma, mutanen da suke da ƙarfin imani ne kawai suke zuwa yin addu'a. A ɓangaren Kiristoci kuma, Yahaya Atiye ya ce a birnin yake tun kafin lokacin da aka ƙirƙiri ƙasar Isra'ila a shekarar 1948, inda yake sayarwa masu ziyarar buɗe ido da addini kayayyakin tsaraba. ya ce ko lokacin manyan tashin hankali bai taba ganin tsohon birnin a wannan yanayin ba. Yahaya Atiya kenan yake cewa sam ba kamar yanzu ba, wannan shine karin farko da birnin ya zama kamar an share saboda babban yaki da ake yi a Gaza. Cikin watanni tara na farko na wannan shekarar 2023, akalla mutane miliyan 2.7 ne suka ziyarci wannan wuri. Yanzu masu shaguna suna tunanin koyaushe mutane za su sake kawo ziyara.
To a gaida Aisha da wannan rahoto na budget. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shirin namu na wannan makon ci gaba ne kan fashin baki dangane da siyasar rikicin Isra'ila da Palestine. Jama'a assalamu alaikum. A yau din nan ne shugaban Amurka Joe Biden zai soma wata ziyara a Isra'ila. Sama da mako daya da somawar sabon rikici tsakanin kasar ta Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. Ziyarar na da manufar samu bakin zarin warware wannan takaddama mai daddaden tarihi, inda ake sa ran shugaba Biden zai gana da shugabannin hukumomin Isra'ila da na Palestine. A makon da ya gabata mun soma kawo muku tattaunawar da Haruna Shehu Marabar Jos ya yi da masani kuma mai bincike kan lamuran siyasar Gabas ta Tsakiya Muhammad Kaddam Sadiq da ke zaune a Dubai. A wannan makon kuma za mu dora daga inda yake bayani kan rawar da ya kamata kasashe musamman irin Amurka ya kamata su taka wajen kawo ƙarshen wannan rikicin.
A ganin hangen cewa ko kuma fatan canja wannan abin ko kuma kawo ƙarshen sa abu ne mai matukar wahala akai la'akari da halin da ake ciki yanzu. Babu wata ƙasa a manyan kasashen duniya wacce take a gaske tana da manufar cewa lalle a zo a yi wannan abin. Domin da a ce kasashen kawai na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya su kadai da gaske za su tsaya tsayin daka akan abin nan ya yiwu, babu abin da ya fi shi sauki. Amma kasancewar su ma an dai abubuwan ne a rubuce an sassa hannu an yi komai, kuma su ma a zahiri ba su da wannan tunanin ko kuma wannan sha'awar abin da ya haifar da wannan halin da ake ciki kenan.
To yanzu haka ana ci gaba da kashe mutane musamman waɗanda ba su ci ba su gani ba sakamakon wannan sabani na baya-bayan nan da inda Isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a nan yankin na zirin Gaza. Kana gani akwai wani lokaci da za a iya cewa an kawo ƙarshen wannan sabani na kashe-kashe da ake da kwanan nan?
Wannan dama an saba cikin irin wannan, sai dai wannan ya sha bamban da na da, wannan ya fi kowanne hatsari. Kuma wannan daga ran da aka fara shi, in ka ji maganganun manyan 'yan siyasar duniya za ka fahimci cewa kamar sun ba wa Isra'ila wata dama ne a fakaice cewa ta je ta yi wannan abin na zuwa wani ɗan lokaci. So kamar ka ce akwai wata fahimtar juna cewa za mu ɗauke kai na wani ɗan lokaci ko kuma ku yi wani abu wanda zai iya alal aƙalli kashe muku wannan takaicin irin wannan abin da ya faru wanda bai taɓa faruwa a tarihin Isra'ila ba. Irin harin da aka kai ya kunyata Isra'ila musamman ƙasar da ake ganin cewa tana daga cikin manyan ƙasashen da suka fi kowa ƙarfin soja a duniya da ƙarfin hukumomin leƙen asiri irin su Mossad da sauransu. Amma a ce a yi mata irin wannan harin an shammace su.
Akwai masu tunanin cewa abin da ya sa wannan hari ya ɗau hankalin ƙasashen duniya musamman Amurka da sauran irin su Burtaniya shine an shammaci Isra'ila da su kansu a kasashen Amurka da Burtaniya. Shin ya za ka bayyana girman wannan hari da Hamas ta kai?
Ai wannan zai canja tunani ne kwata-kwata a tsarin hukumomin leƙen asiri na duniya gaba daya, intelligence communities a duniya gaba daya. Zai dole a hukumomin da suke bincike akan harkar leƙen asiri da ayyukan sirri, dole ne wannan ya zame musu wani sabon darasi fil wanda ba su san shi ba. Babu wanda ya taɓa ɗauka cewa daga gari kamar Gaza za a yi irin shirin wannan shirin hari na sama na ƙasa na ruwa don hadda na sama tunda lemomi ne da ruwa da motoci na ƙasa da babura ƙasa kamar Isra'ila a ce ba su da wani bayani komai ƙanƙantarsa kafin faruwar wannan abin kuma aka shammace su aka shiga cikin garuruwansu aka tsinci kai mayakan Hamas suka tsinci kansu a gurin da rabon da wani balarabe mayaki ya je gurin yau kusan shekara 80 tun yakin da aka yi a 1948 babu wani wuri da aka taba tsinta kai a wani duk yakin da aka yi bayan haka a garuruwan Laraba aka yi su amma wannan a cikin Isra'ila aka shiga gidajensu da guraren cibiyoyinsu na tsaro aka kama sojojinsu a wulakance ga hotunansu nan aka kashe wasu aka kama wasu aka yi cikin wannan ya kayawa da Isra'ila hankali kuma ba Isra'ila kawai ba har hukumomin tsaro da kuma hukumomin leƙen asiri na duniya saboda suna kallon Mossad a matsayin wani gagarabadau wanda kamar ba kamarsa amma shi aka yi wannan tozarcin saboda haka gaba ɗaya zai canza lissafi ne a tsarukan cibiyoyin bincike akan harkar leƙen asiri da ayyukan sirri na duniya gaba ɗaya.
Wasu za su yi tunani kamar abinda kungiyar Hamas ta yi bai kamata ba kamar da an bi ta lalama kila da an samu maslaha kamar irin wannan hari da ta kai inda akwai masu tausayinta da kuma tausayin Falastina kamar yanzu ta lalata wannan tausayin nasu da ake yi me zaka ce
to a shi kansa an kada in baka kalle shi a cikin siyakin abubuwa ba babu wata doka ko ta addini ko ta duniya ko ta kasa wacce bata bawa mutanen da ake zalunta aka mamaye musu kasa damar turjiya da kuma kokarin korar wanda ya mamaye musu kasa ba sai dai idan ka kalle shi kuma a cikin siyakin al'amura gabaki daya wannan kuskure ne ba na wasa ba sun da sun san me yake faruwa idan irin wannan harin ya faru a kasar su sun san irin matakin da Isra'ila take dauka na kan mai uwa da wabi akan Gaza cikin mutane farar hula mata da yara da tsofaffi da wanda ba ruwan su za su zo su yi ta ruwan wuta kamar a yanzu haka harin da Isra'ila take kaiwa a Gaza ba ta taba kai shi ba a tarihi suna nan suna kisa ta ko ina da ruguzau da abin da duk za a yi sannan su kuma shugabannin Hamas din nan ba fa a Gaza suke a zauna ba suna zaune ne a Doha a Qatar ko a Istanbul ta taki da sauran kasashen duniya har a Amurka daga nan duk wannan abin ana ake shirya shi kuma waɗanda suke cikin Gaza din suna karkashin gidajensu suna karkashin kasa wanda gano su ma aiki ne saboda haka duk wannan bama-baman da ake jefawa in ba sausayi ba ba za ka taba jin wani jami'i a cikin su ya hada da shi ba mutane ne wanda ba su ji ba su gani ba yanzu Isra'ila ta yanke wuta ta yanke ruwa daga Gaza ta yanke shiga da abinci da komai Allah sai illa masha Allah domin a yanzu haka manyan tankokin yaki ne tun jiya ake kawo su area da ake zaton cewa za su shiga kuma ta ƙasa bayan hari da suke kaiwa na sama to irin wannan ne zaka ga a ƙarshe dubunnan mutane sun mutu an kai wasu asibiti wasu sun mutu a can sun dama Gazan ita ga yanda take ta zo ta ƙara tarbarewa ta wani bangaren za a iya cewa mutanen da ita Falastina suka kama fatan su shine su samu damar wanda za su yi musanyen ƴan kurkukun su da suke Isra'ila domin akwai dubunnan Falastinawa yanzu a kurkukun Isra'ila kuma hanyar dawo da su ita ce guda ɗaya kawai da aka saba idan sun yi sa'a sun kama wani dan Isra'ila guda ɗaya a ƙarshe a zo a yi tattaunawa wannan dan Isra'ilan saboda shi sai a sako da yawa daga cikin su Falastinawa domin an taɓa yin Nagel Arshalet sai da aka sako mutum 1000 ƴan Falastinu saboda shi kadai da Hamas ta kama aka yarjejeniya to yanzu kaga sun kama an ce fiye da 100 bayan hadda a ciki kuma akwai jami'an soja to kaga wannan za su yi amfani da shi wajen kamar yadda suke cewa su tabbatar duk ƴan prisoners su da suke hannun Yahuda a gwamnatin Isra'ila sun karbo su ta hanyar yin wannan canjin amma duk da haka in ka kalli abin kuma a mizanin rubuzau din nan da kisan wannan kan mai uwa da wabi din da ake yi ba za ka iya cewa gaskiya abu ba ne wanda yake yana da dalili kuma waɗanda suke yarda da shi suke ziga su suke musu caji da sauransu za ka ga ba a Gaza suke zaune tsanin suna zaune a Turai da Amurka da London da waye da sauransu sai dai su fito a talabijin su yi larabci su yi turanci su ziga su amma su ba sa yi wanda yake zaune a Gaza ba zai iya wannan abu ba zai iya wannan a zuciyarsa, ba zai iya jin cewa wannan abin daidai bane, musamman akai la'akari da abin da yake faruwa yanzu haka zancen da muke da kai.
A ƙarshe me zaka ce a naka shawara na maslaha ga wannan rikici da kike kicin ya shekara da shekaru?
To ya danganta ita shi gwagwar mai fatan cewa su samu ƙasar su, tabbas wajibi ne su gaba da yinsa. Amma shin irin wannan hare-haren da suke kaiwa da suke haifar da irin wannan matsalar su ne hanyar da a yanzu ya dace? A yanzu ba shi bane. A yanzu abin da yafi kamata shine haɗin kai a junansu tukunna su kansu, domin Falasɗina wannan fa a yanzu haka kansu Arabai yake, Gaza daban, yammacin kogin Jordan daban, kowane bangare kuma adawa ce tsakanin ƴan siyasar su, kowa yana ganin kowa maci amanar ƙasa ne. Sannan su kansu ƴan Falasɗina ɗin nan fa Isra'ila nan da ita da su take amfani fa wajen kai hare-haren da take yi a cikin Gaza, saboda me? Duk waɗanda suke musu aikin informa da waɗanda suke musu aikin bada bayanai ba wasu bane ba fa illa Falasɗinawa.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga abokin aiki Haruna Shehu Maraban Jos, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
A gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
To Ibrahim, ga labaran a taƙaice. Jami'an tsaron Falasɗinu sun harba hayaƙi mai sa hawaye da gurnetin gargaɗi don tarwatsa masu zanga-zanga da suke jefa duwatsu da kuma rera waƙoƙin nuna adawa da shugaba Mahmud Abbas a Ramallah jiya Talata, yayin da jama'a suka fusata bayan wani mummunan hari da aka kai a asibitin Gaza wanda Falasɗina ke zargin Isra'ila da kaiwa. Harin dai da aka kai a asibitin Al-Ahli Arab dake Gaza, wanda jami'ai suka ce ya kashe kimanin mutane 500. Jiya Talata, hukumar kula da balawi ta ƙasa a Ghana, NEDMO, ta faɗa cewa ambaliyar ruwa da aka samu bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabashin ƙasar ya tilasta kusan mutane 26,000 barin gidajensu bisa buƙatar hukumomi. Amfanin gona ya lalace, sannan an rufe makarantu bayan da madatsun ruwa guda biyu suka cika suka batse a Akosombo da Kepong. Majalisar Wakilan Rasha ta yi amincewar wucin gadi da ƙudurin ficewa daga yarjejeniyar gwaje-gwajen makamin nukiliya a duniya. Majalisar ta State Duma ta kaɗa ƙuri'a gaba ɗaya a ranar Talata don soke amincewa da yarjejeniyar haramta gwajin nukiliya da aka fi sani da CTBT a karatun farko cikin uku da ake buƙata. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sake gurfana gaban kuliya a shari'ar da ake masa na zargin yin zamba a New York da ta dagula hada-hadar gidaje da yake yi. Ya kalli lamarin kuma ya nuna rashin amincewa da lamarin a jiya Talata, yayin da wani ma'aikaci kuma mai kima daga waje ya ba da bahasi cewa kamfaninsa da gaske tamkar ya sanya babban yatsa a kan sikeli lokacin da yake ƙara darajar kadarorinsa. Amurka ta shiga wata babbar tattaunawar diflomasiyya a Pakistan don magance matsalolin da suka shafi 'yan gudun hijira Afghanistan da ake shirin tasa ƙeyarsu zuwa ƙasarsu ta asali. Gwamnatin Pakistan ta yi alkawarin tasa ƙeyar dubban ɗaruruwan 'yan ƙasar Afghanistan waɗanda ba su da matsayin 'yan gudun hijira da aka amince da su. Wannan ya haɗa da 'yan Afghanistan da suka haɗa kai da Amurka da ƙawayenta kafin 2021.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.